بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا مجلسين 28 أشكم مجالس من تفسير القرآن ميجرما واندمكي أولنا مسلاتين الفرقان أشكم وانا وطان رمضان مي البركة a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mu wannan gari tsari da albarka da kariya da azziki da sauran garuruwan musulmi da sauran garuruwan musulmi wannan kuma shine zai zamanto majlisi na karshe a Ramadan din wannan shekarar insha Allah a yau ya dace da ranar 28 ga watan Ramadan na wannan shekara ta hijira ta 1439 wanda ta yi daidai da ranar 13 ga watan 6 shekara ta 2018 ta miladiya yau insha Allah za mu tashi aya ta 77 a cikin suratu Maryam kuma in Allah ya yarda da niyyar mu kammala surar dan haka yau babu amsa tambayoyi dan mu samu mu kammala surar a cikin lokacin da muke da shi insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا
نعم الله يقول أفرأيت الذي كفر بآياتنا شنبك قواندا يكافر شيد آيو يمبا شيني يكافر تدا القرآن وقال لأوتين مالا وولدا kuma yace wallahi za a bani dukiya da ƴaƴa attala al-ghaib shin ya tsinkayi gaibu ne aka gaya masa cewa za a bashi dukiya da ƴaƴa natijar kafircinsa amitta hadha inda ar-rahmani ahda koko ya rike alƙawari ne daga wajen ubangiji ar-rahman kalla wato ya daina wannan maganar al'amarin ba haka yake ba sanaktubu ma yaqul da sannu zamu rubuta abin da yake fada wannan magana tasa ta izgili wa namuddu lahu min al'azabi madda sannan mu kara masa daga azaba karawa wa narifuhu ma yaqul kuma zamu gaje masa kuma zamu ci gadan abin da yake fada wato zamu gaje masa ƴaƴan nasa da dukiyoyin nasa wa yatina farda yazo mana ranar alkiyama shi kadai wannan ayar an ce wannan ayar riwaya ta zo a cikin sahihul bukhari daga Abdullahi ibn Abbas cewa sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Khabbab ibn al-Arat wanda ɗaya daga cikin raunanan mushrikai ne da ake gana musu azaba an ce na'am mene cikin raunana daga cikin sahabbai daga cikin mushrikai nace a cikin raunana daga cikin sahabbai a cikin mustab'afun wanda ake musu azaba Khabbab yana cikin wanda ake musu azaba barakallahu fik yana cikin wanda ake musu azaba dan bayan sa ya zamanto kamar ba bayan mutum ba saboda yanda ake kona shi ake masa gashin kuma abin nan ne mai makeri ne yana yin kira to yayi ma akwai al-As ibn Wa'il as-Sahmi mahaifin Amr ibn al-As shi yana daga cikin mushrikai yana daga cikin jagororin Makka daga cikin mushrikai wanda suke gaba da addinin musulunci Allah madauki shi yayi ma Khabbab ibn al-Arad ya masa ayyuka har kudi suka taru akan shi As ibn Wa'il. Sai Khabbab yazo wajen sa yana neman ya biya shi kudin sa. Sai yace bazan biya ka ba sai ka kafirta da Muhammad. Sai yace ni kuma bazan kafirta da shi ba har sai Allah ya kashe ka ya kuma tayar da kai. Sai yace to zai kashe ni ya tayar da ni, to idan ya rayar da ni a can zan samu dukiya da ƴaƴa, ka zo lokacin sai in biya ka. Yana ne masa izgili da sha'anin tashin alkiyama. To sai Allah ya saukar da wannan aya, shine ake nufi afara'aital ladhi kafara bi ayatina. To baka ga wanda ya kafirce da ayoyinmu ba, shine ya kafirta da alqur'ani, shine wannan As ibn Wa'il da duk wanda yake akan irin dabi'arsa, wato mai kafirci da kuma izgili da Allah da manzansa da ayoyinsa, kuma yake cewa za a bashi dukiya da ƴaƴa, yana alfahari da dukiya da ƴaƴansa da yake da su a nan rayuwar duniya. Yana ganin tunda yana da dukiya da ƴaƴa, ko an yi tashin alkiyamar ma in ma har akwai, to zai samu dukiya da ƴaƴa a can. To shine Allah madaukakin sarki yace attala al-ghaib, shin ya tsinkayi gaibu ne cewa in ya mutu a lahira zai samu wannan? Ya wanda kuma ba wanda kuma kowane mutum ya san bai san gaibu ba, domin in mutum ya san gaibu to kamar yadda Allah ta'ala ya ce ne babu wata cuta da za ta samu mutum, domin in ka san gaibu ba yadda za a yi wani abu ya same ka. Idan ka san cewar a ilimin gaibu ka san cewar kana da ilimin wani mummuna zai zo ya same ka, ai dole za ka yi tanadi wannan mummunan ba zai same ka ba. Kuma da dukkan wani sharri, dukkan wani alheri da ya samu gare ka, tunda zaka san cewar an boye alherin anan sai ka ji. Walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wama massani as-su. To sai Allah yace attala al-ghaib, shin ya tsinkayi gaibu ne? Amittakhadha 'inda ar-rahmani ahda, ko ko ya rike alkawari a wajen Allah ar-rahman. Afwan, mun yi ta ambatan ar-rahman a ɗaya daga cikin ƴan uwa ya bibiyi wannan sura ya ga ar-rahman sau 16 aka faɗa, ni kuma nayi ta faɗan sau 19. To wannan yana daga cikin rashin tahqiq, taqlidi nayi. Ibn Ashur a tafsirin sa 19 yace, to kaga da idan mutum ya bibiye su zai ga kan cewar Ibn Ashur yayi shine yayi sahau ya zamiyar alqalami, to kuma ni ma na bi shi akan wannan kuskuren. To alhamdulillah Allah ya saka masa da alheri, yayi tambihi ya bibiyi surar ya gani ya kirga, ya kirga har sau hudu yace shi sai ya ga 16 ne. To bai san yaya ake suka zama 19 ba, to 16 din ne haka ne. Amma abinda aka faɗa na maksudi na cewar wannan surar ta zo da ambaton ar-rahman dan ta tabbatar da wannan suna na Allah, wanda yake mushrikai ba su san shi ba, dan kuma su tabbatar da wannan sifa ta Allah ta rahama wadda wannan sura ta kunshe ta, ita ce rahamar Allah ta annabci wadda Allah madaukakin sarki ya bude surar da ita. To shine Allah yace amitta hada inda ar-rahmani ahda, ko kuma ya rike alkawari ne daga wajen Allah ar-rahman cewa idan ya mutu ya tashi ranar alkiyama zai tashi tare da ƴaƴa da dukiyoyi. Allah yace kalla, abun ba haka yake ba. Shine ma'anar kalla, kalmatu rad'i ne, ya daina wannan tunanin abun ba haka yake ba, lahira ba haka take ba. Ai yana gani yanda zai mutu, zai mutu shi kadai za a sashi a kabarin sa, to haka za a tashe shi bashi da komai. Sanaktubu ma yaqul, bayan ba haka bane, wato bai hangi gaibu ba, kuma bashi da wani alkawari daga wajen Allah, kuma Allah yace zamu rubuta da sannu zamu rubuta abin da yake yi na izgili. Wannan tahdidi ne cewar Allah zai masa takayya, domin abin da Allah ya rubuta shi shine kanta ba magana ce ka faɗa wanda yake ta riga ta tafi kenan ba, a'a sai an bincike ka tunda Allah ya ce zai rubuta. Wa namuddu lahu min al'azabi madda, kuma mu ƙara masa a cikin azaba ƙarawa, al-imdad wato ƙarin da zai zo masa, da kowa yake burin ya samu madad shine ƙari, to shi ƙarin da zai samu na azaba ne, wato Allah zai ƙara masa azaba akan wannan fada, ƙari akan azabar kafircinsa. Kuma Allah ya ce wa narithuhu ma yaqul, zamu gaje shi da abin akan zamu gaje masa abin da yake fada. Menene abin da yake fada? Shine malan wa walada, dukiya da ƴaƴa, Allah zai gaje shi. Wannan aka ce ishara ne ga cewa ya kusan mutuwa, kuma zai mutu ƴaƴansa za su zamanto ba su bashi domin ƴaƴansa fitattu Amr ibn al-As ne da Hisham ibn al-As dukkaninsu sun musulunta saboda ka shi kadai ƴaƴan nasa bashi basu sun rabu da shi tun anan duniya ballantana a lahira waya shine Allah yace waya tina farda kuma yazo mana shi kadai to irin waɗannan abubuwa da suka faru da alkur'ani lokacin saukarsa suna daga cikin wato dalilai na mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda Allah ya faɗa a alkur'ani aka ganshi a aikace a tarihance domin tun kafin ayi hijira shi al-As ibn Wa'il ya tafi a Ta'if yana da gona a Ta'if wanda take ba ta da nisa sosai daga Makka ya tafi akan jakinsa jakin sai taka wata kaya da zafi ya ishi jakin sai ya masa wani irin wawan harbi wanda wannan harbin shine sanadiyar mutuwarsa ya mutu shi kadai a watsi a cikin daga shi sai jakinsa haka jakin ya kashe shi to karshen sa kenan tun kafin ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira Allah ya kashe shi to wannan shine karshen wanda yake yin izgili da ayoyin Allah Allah yace wana rithuhu Allah yace kalla sanaktubu ma yaqul za mu rubuta abin da yake fada na izgili na'am
واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم عزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وحدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن أهدا
نعم الله يتشي واتخذوا من دون الله آلهة كما سوكا تري سنرك إيا ينجي با الله با ليكونوا لهم عزة domin waɗannan iyayen gijin su zamanto buwaya a gare su suna cewa suna bauta musu sun rike su a matsayin wato masu ceto gare su a wajen Allah wato in ma har akwai tashin alkiyama suka ce to ai iyayen gijin mu iyayen gijin su suka ce iyayen gijin su gumakansu su ne za su neman musu ceto wajen Allah saboda haka suna da mataimaka suna da waɗanda suke karfafa su wato al-izza ita ce buwaya wanda yake zaka gagaru abinda kake so dole ka same shi to kafirai daga cikin rudin su da suke yi shine suna cewar wato iyayen gijin da gumakan da suka dauka za su zamanto musu izza a wajen Allah a ranar alkiyama Allah yace kalla wannan karyatawa ne a gare su ina za su zamanto musu izza ina za su zamanto musu wato wata kariya da taimako ba su isa ba su hana musu azaba Allah yace sayakfuruna biibadatihim gumakan za su kafirta da ibadarsu da suke musu wato bautar da mushrikai suke yi ga gumakan su to gumakan a ranar alkiyama za su kafirce musu wayakununa alaihim zidda kuma za su zamanto kishiya a gare su wato maimakon su zamanto izza a gare su sai su zamanto akasin wannan kishiya za su zamanto a gare su kamar wato kamar yadda Allah madaukakin sarki yace Allah madaukakin sarki ya ambaci yadda za a tashi mushrikai wa idza ra alladina ashraku shurakaahum qalu rabbana haula'i shurakauna alladina kunna nad'u min dunik fa alqau ilayhimul qawla innakum lakadibun wannan muka dauke shi a tafsiri na biyu kenan sayakfuruna biibadatihim rana alqiyama su mushrikai za su kafirta da bautar gumakan da suke yi anan sun rike su ababan bauta dan su ba su izza to ranar alkiyama sai su ce haula illadin za su ce ma Allah haula shuraka'una alladina kunna nad'u min dunik waɗannan sune shuraka'u sune ababan bauta da muka ce da muka kasance muna bautawa ba kai ba ya Allah sai su gumakan haula in suka ce haula shuraka'una alladina kunna nad'u min dunik fa alqaw ilayhim alqaul innakum lakadibu sai su gumakan su ce ƙarya kuke yi mu ba ku bauta mana ba Allah bai ce ba mu ce muku ku bauta mana ba innakum lakadibun wa alqaw ila Allah yawma idhin salama wa dalla anhum ma kanu yaftarun a wannan rana sai su miƙa wuya ga Allah da su da wato gumakan su miƙa wuya ga Allah su ce Allah ba mu suka bauta mu ba mun barranta daga gare su ittabara alladina tubi'u min alladina taba'u wa ra'u al'azab yayin da waɗanda aka bi su suke barranta daga waɗanda suka yi biyayya kuma suka ga azaba a lokacin nan za su barranta daga gare su anan kuwa an kulla alaka alakar cewar wai izza za ta zo musu saboda sun kasance suna bauta a gare su to Allah ya ce ba haka bane ita kalmar kalla haka take a larabci tana zuwa da ma'anar tabbas tana kuma zuwa da ma'anar korewa wato al'amarin bayan da kake tsammani bane kuma tana zuwa da alamar wato tsoratarwa tsawatarwa wato ahir ahir ke wannan tunanin al'amarin ba haka yake ba to shine Allah ya amsa musu da wannan yace kalla al'amarin ba haka yake ba to sai kuma yace alam tara anna arsalna shayatina 'alal kafirina ta'uzuhum azza shin baka gani bane ya rasulullah wato kai mamaki anna arsalna shayatin cewa mu mun saki shaydanu alal kafirina akan kafirai wato mun sallada shaydanu akan kafirai ta'uzuhum azza sune musu suna cuna su zuwa ga saban Allah cunawa wato suna ingiza su zuwa ga saban Allah ingizawa wato Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kai mamakin wannan to wato wannan kamar wa tunda ba ganin shaydanu ake ba amma Allah sai ya ce alam tara shin baka gani ba wato halin kafirai yanda suka samu waliccin shaydanu suke bin su akan saban Allah tamkar wato zaka iya gani ne da idanunka wato kenan in dai kai tunani da idan zuciyarka kaga halin kafirai irin alakar su da shaydanu kai ka ce zaka gan shaydanun da kansu suna ce masa suna shushuta su ka san yanda ake yi makare yanda ake cuna shi ga mage ya bi shi yanda ake cuna shi ga kurege ko ga zomo ya je ya kamo shi to tamkar haka shaydan yake musu واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد استفزاز wato shedan Allah ya bashi izini yay wasa da hankalin wadanda suke sun bi shi sune wadanda za su shiga cikin jahannama tare da su kuma yana da wato ya kamfato mabiyansa mataimakansa wato wadanda suke a haye mayakansa wadanda suke dakaru a haye da masu tafiya a kafa da kuma yazo yayi tarayya da su a cikin dukiyoyinsu da ƴaƴansu duk wannan hanyoyi ne da shaydan yake bi ya batar da su to idan mutum ka tsaya ka duba halin kafirai da yanda suke da bata kai ka ce kana ganin shaydan din da rundunonin sa yana yin haka to shi shaydan Allah ya sake shi akan kowa amma bayin Allah masu ikhlasi masu dogaro ga Allah masu imani masu dogaro ga Allah Allah yace innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun yace inna ibadi laysa laka 'alaihim sultan bayina baka da iko akan su Allah ya kare su za su iya samun tayif innal ladina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru za su iya samun tayif shine dan shafa daga shaydan da zai same su a halin gafala saboda shi shaydan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi khannas ne a cikin zuciyar mutum yake sai yayi kwanto daga zarar ya ga lokacin kana cikin ambaton Allah sai yayi kwanto ya buya yana kana gafala to sai tsayi din yazo sai ya kama sai ya jefo maka to masu tsoron Allah daga wannan abin ya same su tazakkaru sai su ambaci Allah suna ambaton Allah fa idahum mubsirun sai su samu basira to shi yasa wato aka umarce mu da lizimtar dikiri domin babu abin a cikin hadisin Nawas ibn Sam'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu kissar annabi Yahya wanda lokacin tafsiri saboda kurewar lokaci ba mu ambace ta ba amma hadisi ne sahih a cikin Tirmidhi daga cikin Allah ya umarce shi da abubuwa guda biyar yace ya ga ma bani Isra'il kuma ya buga musu misali abu na karshe da ya ga masa yace ina umartan ku da ambaton Allah domin shi ambaton Allah kaman mutun ne wanda makiya suka bi shi za su cin masa yana gudu suna bin sa a guje sai ya tsalle ya fada cikin wata ganuwa suka su shiga suka kasa shiga yace to ba irin ba halin da mutun yake shiga na tsari daga shedan irin yayin da yake ambaton Allah to shine zai zama to masa garkuwa domin ba abin da yake korar shedan irin ambaton Allah to su ko kafirai ba su da wannan shine Allah yake ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam kai mamaki yanda muka saki shaydanu akan kafirai suna ingiza su a cikin sabo ingizawa idan ka tsaya ka duba irin nau'i na fitsara da kafirai suke yi sai ka ga bayyanar wannan aya salo salo na fitsara in sun ci gaba a cikin fitsara ne kai ka san cewar wato al'amarin yafi karfin basirar dan adam wato ko yanda mawaka din nan suke iya shirya waka da suke batar da mutane da suke shaydanci da fitsara da ita kasancewa akwai shaydanu da suke nuna musu wannan abu mutum zai dauka wai ai originality ne yana daukan kan cewar innovation ne ai ibda ne yake yi basira ce ta waka nan ku ba wani abu yake ba yana karanta wahayin shaydan ne shaydan ne yake masa shifta yake sa masa wa'annan abubuwan shikenan sai ya gina ta zuwa da wannan basira shi yasa zaka ga shaydanin nasu kusan daya ne sai kaga mutum yana cikin magana shaydan nasa ya san inda ya fuskanta sai kaga dayan ya gaya masa cewa yi nan saboda shaydan nasu daya ne to haka in ka tsaya ka duba kaga irin abinda ake na fitsara a film industry abinda ake a entertainment industry salo salo na sabo salo salo na wato saba ma Allah jalla wa ala musamman wanda wannan zamanin ya kawo zaka ga cewa zaka yi mamaki yanda kafirai wato Allah ya kyale su dare da shaydanu suna cuna su a cikin saban Allah cunawa to Allah ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam fala ta'jal alaihim kada kai gaggawa akan su me ya gaggawa akan su wato kada kai gaggawar kaga karshen kafircin su innama na'uddu lahum adda mu muna kirga musu kwanakin su ne da dararan su da numfarfashin su kirgawa sai sun cika sannan mi'adin su zai zo a cikin wannan akwai ishara da cewar ga ce ma ga hakurtar da Annabi sallallahu alaihi wasallam da faranta masa rai hakurtar da shi kan cewar kada kai gaggawar ka ga saukar azabar da ake musu narko da ita ba sai ka gani ba fa imma nuriyannaka ba'dal ladina iduhum aw natawaffayannaka fa ilaina yurja'un ko ma dai mu nuna maka abinda muka tsoratar da su akan zai same su ko kuma mu dauki ranka kafin wannan yazo karshen al'amarin dai zuwa wajen mu za su koma to a cikin wannan tasliya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shine nuna cewar kamar a hannun sa halakar ta su take da aka ce falata ajal alaihi kada kai gaggawa akan su ma'ana idan kai gaggawar kai musu addu'ar Allah ya tumbuke su Allah zai karba addu'arka saboda darajarka a wajen Allah dan haka kada kai gaggawa akan su shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai gaggawar bakararar addu'a akan su ba sauran annabawa sun yi gaggawar bakararar addu'a akan mutanen su kamar Annabi Nuhu da yace rabbi la tadhar ala al-ard min al-kafirina dayyara yayi musu bakararar addu'a Annabi sallallahu alaihi wasallam kuwa da ma mala'iku suka ce mala'ikan dutse yazo mala'ika jibril yace ga mala'ika yace masa ga mala'ikan duwatsu bai taba saukowa ba sai yanzu ka umarce shi gashi nan zai yi al'amarinka yace ma Annabi sallallahu alaihi wasallam idan kana so bakakin duwatsun nan guda biyu abi qubais da jabalul ka'aba sai in hade su gare su ga baki ɗaya mutanen makka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'a ina kauna a cikin tsatsan su a samu mutane da za su bauta ma Allah ba sa tarayyar komai da shi to haka yayi kasance akan tarbiyar Allah fala ta'jal alaihi bai musu gaggawa ba sallallahu alaihi wasallam addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan mutanen sa karbabba ce to shi yasa bai musu addu'a ba sai dai ya rinka cewa Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka shiri mutane na domin su ba su sani ba yawma nahshurul muttaqina ila arrahmani wafda, aranar da muke tara, zamu tara masu tsoron Allah, almuttaqun, wanda suka yi taqwa a rayuwarsu ta duniya, zamu tayar da su mu hada su ila arrahman, ya zuwa ga arrahman, wafda suna halin wato waɗanda ake raka su a matsayin manyan baki. Kun san alwufud alwafd sune in aka ce ga waɗansu manyan baki sun zo, sai a je a yi tare, in aka yi tare da kasaita haka za a kawo su, to a wannan hali za a tashi masu tsoron Allah ranar alkiyama. A halin wato kun san kamar yadda ake ce ma convoy, alwafd shine convoy, akwai dan babur a gaba, akwai injiniya a gaba, akwai yan sanda a gaba, akwai spare mota, akwai ambulance, sannan ga masu rufa baya, yan rakiya. To wannan shine alwufud alwafd, haka suke. To haka Allah zai tashi, haka Allah zai tashi ranar, zai tashi almuttaqun ila arrahman, gawa za su je ga Allah arrahman. Wannan ba za su zo bane ga wani sarkin duniya ko ga wata babban kabila, za su zo ne zuwa ga sarki arrahman, wanda mahalicin sama da kasa, wanda wannan rana shine kadai mai mulki. To a wannan hali za a tashe su. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda, kuma mu kora mushrikai, sune almujrimin, kafirai, an kira su almujrimun bi ma'ana masu ma Allah laifi, domin laifin da suke ma Allah shine laifi da babu kamarsa, laifin shirka da kafirci. To Allah yace kuma mu kora su ila jahannama, zuwa ga wutar jahannama, wirda, wato suna masu tafiya wato cike da kishi. Kun san yadda dabbobi ake kora su zuwa magangaren shan ruwa, ko idan suka zo saboda kishi za su taho a gurguje, makiyayi yana bayan su yana kora su da sanda. To haka za a tashi, haka su kuma kafirai a wannan halin za a kora su, maimakon ya zamanto jagora yana jan su zuwa inda za su tafi. Kun san idan aka tashi wato taron girmamawa, sai an samu yan rakiya, idan suka zo su ne a gaba, sai su wuce suna zagi, su kuma bakin suna baya suna bi. Su ka mujirmai babu wani a gabansu, a bayansu za a rinka kora su, ana cewa ku bi nan ku bi can, haka za a kora su, kuma su gangaro wutar jahannama a ƙasa take, su gangaro kanta. Wirda alwird shine gangara zuwa wajen shan ruwa yayin da dabba take cike da kishi. To a wannan hali za su tashi suna cike da kishi. Yan aljanna duk wanda suke a bayan, duk wanda suka tashi a filin tashin alkiyama cike suke da kishi. Allah zai kashe kishin muminai daga sha daga tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tafki ne wanda dukkan muminai za su zo, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaye, duk wanda ba mumini ba zai kore shi, mala'iku za su kore, zai nuna shi mala'iku su kore shi. Aka ce ya zaka gane yan al'ummarka ya rasulullah, yace idan mutum kana da dawaki wato waɗanda suke akawar bakaƙen dawaki, amma aka samu akwai wanda suke masu fari biyar, ba za ka gane su ba? Yace zan gane su. To ya ce haka za ku zo mu, kuna da alamar wajen, alamar kyalli a gabobin alwala. To duk mumini wato kofunan ya adadinsu adadin taurarin sama, babu shaka bani, inji Malam Ibrahim Khalil, ba a cewa shaka ban. Kun san abin nan, in aka ce ana rabo ana sadaka, in sai kaga an yi layi shaka ban. To shi a wajen wannan ba shaka bani, kowa da nasa. Duk wanda ya sha daga wannan tafkin ba zai kishi ruwa ba har abada. To a wannan hali muminai za su shiga aljanna, ba su da kishi. Su ka mujrim kafirai da wannan kishin, kuma zai za a jefa su, za a kora su cikin wutar jahannama. In suka nemi a kawo musu ruwa, yughafu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh, kamar yadda muka karanta a suratul Ka'af, Allah ya kiyaye mu. To yace wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda la yamlikuna ash-shafa'ata, ba sa mallakar wato ba sa mallakar ceto, illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda, sai wanda ya rike alƙawari a wajen Allah ar-rahman. wato ba su da wani wanda zai cece su a wannan rana. To wannan wato a ranar da Allah yake tashin mu'minai a wannan hali, yake tashin kafirai ake kora su cikin wutar jahannama. To ranar da kafirai wato dukkan mutane, wannan ayar la yamlikuna tana koma ga dukkan mutane, dukkan mutane ba sa mallakar ceto a wannan rana sai wanda ya rike alkawari daga wajen Ar-Rahman. Wala yashfa'una illa man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni, waye zai yi ceto a wajen sa sai da izinin sa. Wato baka isa ka nemi alfarma ba wajen Allah sai Allah ya baka izini, baka isa kai ma Allah gaba gadi ba. Mala'iku ma ba sa yi, wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda. Da yawa mala'iku da suke sama ceton su baya wadatarwa a wajen Allah da komai sai bayan Allah yayi izini ga wanda ya so kuma ya yarda. Idan Allah zai yi izini kamar yanda yazo a hadisin Abi Sa'id, thumma ya'zanu Allah ta'ala bi shafa'a, sannan Allah ya yi izini a yi ceto, to sannan ne za a yi ceto. To wa yake da iko yace zai ma Allah gaba gadi, yace shi ya isa wajen Allah, gashi Allah ya kore ta wannan jami'un nas ne la yamlikuna shafa'a, ba sa mallakar ceto a wajen Allah illa man ittakhadha inda ar-rahman ahda, sai wanda ya rike alkawari a wajen Allah ar-rahman shine da imani da kyakkyawan aiki, ko kuma aka bashi izini na ceto kamar yanda aka bama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ku duba ku gani a hadithu shafa'a mai tsawo din nan wanda yazo, yanda mutane za su rinka zagawa suna zuwa wajen annabawa tun daga annabi Nuhu, tun daga annabi Adam har ya zuwa ga annabi Isa, sai sun tike tukuna wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sannan yace ana laha, sannan ya je ya fadi ya yabo ga Allah, Allah ya masa izini da waɗannan kalmomi ne yabo da ba taba yaban Allah da su ba, sannan Allah ya masa izini kan ya cito. To waɗannan su ne akramun wato akramul khalqi ala Allah, basu yi ma Allah gaba gadi ba sai da Allah ya musu izinin ceto. To ina kuma wani wanda yake bashi da wani izini daga Allah yace yana takamar ceto ko yana takamar wani zai cece shi. Wannan kore ceto da Allah madaukakin sarki yayi ya tabbatar da shi ga waɗanda Allah ya basu izini, saboda haka shi ceto akwai shi, alfarma akwai ta ranar alkiyama. Wanda maksudin ceto shine rahama ga wanda ake cetan da kuma karama ga wanda ya ceta, dan Allah ya darrashta wanda ya ceta, ya isa ya nemi alfarma wajen Allah, Allah ya bashi. Shi yasa annabawa za su ceto, mala'iku za su ceto, iyaye za su ceto, ƴaƴa waɗanda suka mutu suna ƙananan yara za su ceto ga iyayensu, malamai za su ceto, salihai za su ceto, abokai ma za su ceto, abokai wanda suke sun yi haduwar kirki. Al-akhilau yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin, waɗanda suke abokan kirki wanda masallaci ne ya hada ku, neman addini ne sallaci ta hada ku, ba abokai da suka nuna maka club club ba, ba abokai da suka nuna maka kwararo kwararo na shan ganye ba, ba waɗannan abokan ba. Waɗannan sai dai ya zamanto kan cewa wato kuna tsine ma, wato kuna tsine ma juna, ku zamanto makiyan juna. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani ani dhikri ba'da idja'ani, Allah ka kiyashe mu da irin wannan abota. Saboda haka mutum ya san irin wanda yake zai danganta, wanda zai zamanto yayi maka cito, wanda zai zamanto kan cewa ya tuna da kai tunawa ta Allah. Al-Hafiz Ibn al-Qayyim al-Jawziya yana cewa a cikin littafinsa, yake cewa ranar alkiyama idan ƴan aljanna sun shiga aljanna sai su duba, sai su ga basu ga waɗansu abokansu waɗanda suke tare da su ba a duniya, sai su ce ma Allah, ya Allah ina wane mun kasance muna tare da shi, sai Allah madaukakin sarki ya nuna musu shi a cikin wuta, sai su ce Allah ka ce zaka faranta mana, ta yaya zamu samu farin ciki abokinmu wanda muke tare da shi akan harkar ka shi kuma yana cikin wuta, sai Allah ya ba su ceton sa fita. Shine Ibn al-Qayyim yake fada yana kuka, yake cewa ya bayin Allah almajiraina da nake koya muku, idan kun shiga aljanna kun zuba baku ganni ba, to ku tuna da ni da nake muku wa'azi da nake gaya muku, ku tuna da ni ku ce ma Allah kuna neman ceto ni ma a shigo da ni to kage irin tawalu malami yake cewa idan almajiraina kun ga wannan hali ku tuna da ni to saboda haka ceto yana bada daraja ga mai cetan bayyana darajar sa ne a wajen Allah da kuma rahamar Allah ga wanda yayi izini ai masa cetan to idan duk sun yi cetan waɗannan wanda Allah madaukakin sarki ya ambata Allah zai ce annabawa sun yi ceto mala'iku sun yi ceto salihai sun yi ceto kuma saurani ubangijin talikai sannan Allah ya fitar da mutane wanda ba su da komai in ban da kalmar shahada ya shigar da su aljanna ba su taba aiki ko kadan ba illa sun mutu da imani wanda duk ya mutu da imani ba zai dawoma cikin wuta ba Allah ka kiyaye mu na'am
wa qanu taqadar rahman walada لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم لكذا
الله جل وعلا يتي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا كما سكتي الرحمن Allah Ar-Rahmanu ya riki da wato shine fadin mala'ika fadin ƴan Makka mushrikan Makka da suka ce mala'iku ƴaƴan Allah ne mata da kuma wato Nasara da suka ce Annabi Isa dan Allah ne musamman wannan surar ta kunshi wannan magana ta su ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana kamar yanda ya gabata wato kamar wannan surar an saukar da ita dan a shirya haduwar da musulunci da haduwar farko tsakanin musulunci da addinin nasara shine zuwan su Ja'far da suka yi Habasha dan an saukar da aya an saukar da sura saboda haka a cikin zuwan su sun fuskanci addinin nasara da aka canza ake da'awar nasab danganta da ga Allah cewa Annabi Isa dan Allah ne saboda haka surar ta kunshi wannan abun dan ya zamanto musulmi da zasu je su hadu da su suna kan basira akan yanda ahlul kitab suka zame da kuma irin girman wannan magana da yadda bata dace da addinin da Allah ya saukar daga sama ba kamar wannan tanadi ne shiri ne ake musu ita wannan sura dan haka da Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu da ya tashi zai karanta abunda sarkin Habasha Najashi yace masa ya karanta na abinda aka saukar musu na Al-Qur'ani wannan surar ya karanta musu wannan surar to kun ga a can an yi inkarin aka ce ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana to saboda muhimmancin al'amarin da kuma kan cewa wannan qadiya ce wanda musulunci ba zai gushe ba yana fuskantar ta domin musulunci Allah ya yi shi kan cewa zai rayu kafada da kafada tare da addinin Nasara har yanzu haka muke tare da addinin Nasara to shi sa aka sake maimaita shi ta wata fuska wadda ba a maimaita shi a can ba shine fuskar da za ta nuna girman laifin da ke cikin wannan magana da girman hadarinta ga wato halitta baki daya Allah yace sun ce al-Rahman ya rikida. To wanda yake a cikin wannan dan ambaton Allah da wannan suna na al-Rahman, bayan tabbatar da wannan suna da sifa ta Allah ta al-Rahman, akwai abin da yake nuna rashin haduwar cewa Allah al-Rahman ne da kuma zamantowar sa yana da da. Domin da baya daga domin da wato juz'i ne, juz'i ne, bangare ne na uba. Saboda haka yana da daidaita da ubansa tunda jinsin su daya, tunda ko yana da daidaita da mahaifinsa, ba shi da bukatar rahama daga wajensa. To shi ko Allah ar-Rahman ne. Saboda haka ba zai yi ba a ce ar-Rahman yana da da, dan ar-Rahman dole ya zamanto wanda duk yake ba shi ba yana bukatuwa ga rahamarsa. To shi yasa sai wannan fuska ta uku kenan ta muhimmancin ambaton sifar Allah da sunansa na ar-Rahman a wannan bigira. Allah yace laqad ji'tum shay'an idda, wallahi lalle kun zo da magana mai girma. Wato idda ai mai girma mai nauyi. Takadu samawati yatafattarna minhu, sammai sun kusanta su kekkece daga wannan magana. Watan shaqqul ardu, kasa ta dare ta tsage. Watakhirrul jibalu, duwatsu su rugurguje. Hadda rugurugu, daga wannan magana. Wannan ya nuna cewar wato sama da ƙasa da duwatsu suna da ihsasi, suna da sani da shaidar Al-Qur'ani, da wannan shaida. Kuma cewar maganar da ake yi na wannan kafirci da danganta da ga Allah, wanda yake zagi ne ga Allah, wato magana ce wadda take halittar Allah ma wato tana makirkita, tana razani da wannan magana. Domin razanin shi aka shine ma'anarsa zai sa sama ta kekkece. Sama ta kekkece saboda girman wannan magana. Saboda me? Saboda an dangana magana da bata yace ba ga Allah. Saboda dukkan halitta ya san girman Allah a cikin asalin halittarsa. Ba shi da wani zabi in ba bautar Allah ba. Walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Kowane halitta ya sallama ma Allah, ya san girman Allah. Ayar wannan shine tsakon kwani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauka a hannunsa, ya ji yadda sahabbai suna tasbihi ga Allah. Idan mu ba mu san girman Allah ba, dukkan halitta ta san girman Allah. Saboda haka wannan magana cutarwa ne da batanci ga Allah. Allah ya ce azani ibnu adam wala yahiqqu lahu an yu'dhiyani, dan adam yayi mun batanci, ya cuce ni, bai cancanta ya cutar da ni ba. Yaqulu ittakhadtu walada wa ana alwahidu alahadu as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhali ni ko ni ne wanda take ni kadai, kuma wanda nake dukkan wani abu yana bukatuwa ga zuwa gare ni. Ban haifa ba, ba a haife ni ba, kuma ba ni da wani wanda yake kama da ni. Allah ya yi makansa wannan kirari. To idan Allah ya ce dan adam yana cutar da shi, Allah ya gaya wa manzansa sallallahu alaihi wasallam, to halittar Allah sun sani. Dan haka abun yake tayin musu da hankali. Mala'iku ma suke a tsorace. Shine Muhammad ibn Ka'ab al-Qaradi, ɗaya daga cikin tabi'ai, yace makiya Allah sun ne musu tayar mana da alkiyama tun kafin lokacin ta yi. Yana zagi, yana tsine ma waɗanda suke wannan magana. Domin idan sama ta kekkece, ƙasa ta dare, duwatsu suka rugurguje, tashin alkiyama kenan. To sun kusanta su yi wannan daga wannan magana ta su. An da aulir rahmani walada, saboda sun yi da'awar ɗa ga Allah ar-Rahman. Wama yanbaghi lir-Rahmani an yattakhidha walada, baya dacewa, baya cancanta ga Allah ar-Rahman ya rikida. Domin in ya rikida bai zamanto ar-Rahman ba, domin an samu wani wanda yake shi bashi da bukata ga rahmarsa. Kuma wato mustahili ne ai wannan wama yan, abinda ake nufi da al-imbigha shine ka nemi abu a amsa maka. Wato in ma ka nema ba za a amsa maka ba. In aka ce ma yanbaghi in ma ka nema ba zai yiwu ba ba ana ai mustahili ne korarre ne a cikin wato hankali a cikin halittar Allah a ce Allah Ar-Rahman ya rikida domin in ya rikida bai zama Allah ba ya buƙatu ya samu wanda yake daidai da shi shi ko Allah ba zai yiwu ba ya zamanto akwai wani wanda yake daidai da shi domin in akwai wani wanda yake daidai da shi kowa sai ya tafi da tasa halitta idan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa wala ala ba'dihim ala ba'd subhanallahi amma yasifun da haka ne kowa sai ya tafi da halittarsa kowane Allah sai ya tafi da tasa halittar kuma ɗaya daga cikin su dole yayi sai dara yayi rinjaye akan ɗayan sai shine sai Allah ya ce subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah ga abin da suke sifantawa ai wannan ba mai yuwa bane domin kana ganin sama akwai wata halitta in banda halittar Allah akwai wata halitta in banda halittar Allah akwai wata duniya in banda duniyar da Allah yayi in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda babu wani wanda ke cikin samai da ƙasa face zai zo ma Allah abda yana bawa duk wani wanda yake a sama da ƙasa to zai zo ma Allah a gurfani wulakantacce a kaskance a matsayin bawa ga Allah wato yana mai kaskanci gare shi ranar alkiyama mala'iku aljanu mutane manzanni da annabawa babu wani wanda yake face zai gurfana gaban Allah yana bawa laqad ahsahum Allah ya kiyaye su gabaki daya ba wani wanda ya fita daga cikin ikon sa wa'addahum adda ya kidaye su kidayewa kowa Allah ya kiyaye shi ya kidaye shi kidayewa hatta kiyashin nan da yake tafiya Allah ya kiyaye shi kai hatta ganye wanda zai fadi wanda in ya fadi ba za ka ji nauyin sa ba ba za ka ji sauki ba Allah ya ce wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ba wata ba wani ganye da zai fadi face Allah ya san shi ba ma kuma kawai Allah ya san shi ba illa fi kitabin mubin yana cikin littafi bayyana ya rubuta to irin wannan shine Allah wannan shine Allah to ta yaya za a danganta masa abin da bai cancanta gare shi ba wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda dukkanin su masu zuwa ne gare shi ranar alkiyama su kadai kowa shi kadai kwallin sa ba wanda zai je ma Allah yana da runduna yana da mataimaka yana masu kariya yana da masu rufe masa baya yana da yan banga yana da duk abin da ake tsammanin a duniya shine yake ba mutane rubi da duniya kowa zai je ma Allah shi kadai wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda kowannan su mai zuwa ne gare shi sai aka kawo da figar fi'ilul mudari da figar ismul fa'il mai nuna thubut wato kowannan su mai zuwa gare shi ne tabbas yawmal qiyamati rana alqiyama farda shine Allah ya sanya mana wannan aya Allah ya sanya mutuwa akan mu babu wani wanda yake shakka cewa zai mutu kuma in ka mutu in ba daga abinda annaba su gaya maka ba baka san inda za a kai ka ba sai inda ake da kai sai inda aka kai ka kuma in ka mutu kai kadai za ka mutu in banda wawaye kamar wani wawa da aka nuno ya je ya binne ubansa da BMW ta miliyan 37 aka nuno shi suna binnewa wanda yake hatta ƴan uwansa kafirai sun san mahaukaci ne shi kowa shi kadai za a binne shi kaga tun daga nan Allah ya nuna maka cewa kai kadai za ka tafi wajen Allah kai kadai to Allah yace innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda wannan da yace wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda da karfafan abinda Allah ya faɗa ne a can da ya kore da yake ce wanda yake cewa la utayanna malan wa walada za a bani dukiya da ƴaƴa to Allah yace ranar alkiyamar kowa mai zuwa masa ne shi kadai ba shi da ɗa duk waɗannan maganganu da Allah madaukakin sarki yayi wato narko ne da ban tsoro akan girman wannan magana wanda a cikin sa ya kunshi girmama Allah ku duba a cikin ayoyin nan sau hudu Allah yana faɗan Ar-Rahman wa qalu ittakhadha Ar-Rahmanu walada laqad jiitum shay'an idda takadu samawati يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال والأحدى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا أكيت الإظهار في موقع الإضمار وجندي كما تأكاو ضميري أرنك تشيواشي سيبا أتشيشي بسي أكرنك ميني تاشي دسونا سأل الرحمن سبو دا مكان بياني جرمان الله دا تشيوار أتركة الله daga abin da bai cancance shi ba ku tuna bayin Allah mala'iku fa babu abin da suke yi a rayuwar su a halittar su in banda tsarkake Allah tsarkake Allah suke yi an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wace magana ce tafi soyuwa a wajen Allah yace maganar da Allah ya zabe ta ga mala'ikunsa subhanallahi wa bihamdihi tsarki ya tabbata ga Allah tare da yabo gare shi abin da suke kenan shine kaman numfashi a wajen su mu iska da muke shaka a wajen mala'iku tasbihi shine kaman numfashi a wajen su jiddadin ba abinda suke illa tsarkake Allah saboda duk abinda zai zama to tsarkakewa ne ga Allah wato shine gaskiya domin babu kalmar gaskiya irin kace tsarki ya tabbata ga Allah domin shine wanda yake kamalarsa mutlaka babu ta da wani kaidi ya cika jalla wa ala babu wani naqsu tare da shi saboda haka tsarkake shi daga dukkan tawaya shine gaskiyar da masu gaskiya suka fada babu gaskiya kamar wannan magana to shi yasa Allah ya ta maimaita wannan domin makani ne akai wannan abinda ake ce ma a balaga al itnab a tsawaita saboda wata ma'ana an tsawaita wannan magana dan a bayyana wato girman daraja wato girman Allah jalla wa ala girman zatinsa da girmomin sifofinsa da tsarkake shi daga abinda azzalumai suke fada a gare shi uluwan kabira to sannan Allah yace innal ladina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda hakika waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki nagari da sannu Allah arrahman zai sanya musu soyayya wato yayin da ake tashin waɗannan waɗanda za su tashi su kadai ba su da mataimaka to su waɗanda suke imani suke aiki nagari Allah zai sanya musu masoya domin zai sanya musu soyayya an fassara ta da ma'anoni guda uku ma'ana ta farko Allah zai sanya musu awidda masoya sune mala'iku waɗanda za su kasance tare da su Allah zai sanya musu su waɗanda yake zai za su kasance tare da su da mala'iku da kuma bayin Allah na gargaru annabawan su za su zama to sune tare da su domin annabawa ranar alkiyama za su tsaya akan sirat suna roƙa ma al'ummomin su tabati suna Allahumma sallim sallim to wannan yayin da mushrikai da kafirai ba su da kowa gumakan su da suke da su wanda suke da awar cewa za su yi musu ceto sun barranta daga gare su waja'alna bainahum mawbiqa kamar yadda muka karanta a suratul kahf an sha makance tsakanin su to su ka waɗanda suke imani da aiki nagari to sune wanda Allah madaukakin sarki zai hada su da mutanen kirki masu soyayya ta gaskiya wanda sun kasance tare da su tun a nan duniya ma'ana ta biyu Allah zai sanya musu soyayya wato zai sa a rinka son su wannan ishara ga hadisin da yazo a cikin sahihain wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan Allah ya so bawa sai Allah ya kira Jibril yace ma Jibril ina son wani ka so shi sai Jibril ya so shi sannan sai Jibril ya kira a cikin mala'iku na sama yace Allah yana son wani ku so shi sai su so shi to sai a sanya masa kabuli karbuwa a cikin zukatan mutane a cikin zukatan bayin Allah kaga ana son sa haka kawai Allah ya sa ana son sa to saboda Allah ya so shi haka kuma idan Allah ya ki bawa sai Allah ya kira Jibril yace Allah yana kin wani ka kishi sai Jibril ya kishi sannan yayi kira ga mutane ga mala'ikun sama Allah yana kin wani ku kishi sai su kishi to sai a sa masa yayya da rashin soyayya a cikin zukatan mutane a bayan kasa mutane su ji kawai ba sa son sa a cikin tafsirin Ibn Abi Hatim a tafsirin wannan ayar sai ya ambata a maganar da aka rubuto daga Hasan al-Basri yace wani mutum ne yace shi kuwa zai lizinci bautar Allah da ibada da kyawawan ayyuka domin a rinka ambatansa da cewa ai wani mai ibada ne wani an san shi da ibada yace ya zamanto ya lizinci masallaci kullun aikin kenan kullun sai ibada sai yawan sallah yaga ba wanda ya kula shi ba wanda ya ambata cewa a wani bayan Allah wani na Allah kullun sai sallah ina ka fito masallaci daga ina zaka je masallaci yaga ba wanda ya kula shi da wannan sai ya koma yayi makansa fada yace to ni nayi dan a ambace ni da wannan ba wanda yake ambato na to nayi dan Allah mana yayi wata bakwai yana haka bai samu komai ba sai yace makansa nayi dan Allah mana tsakaninsa da Allah kun ga albarkar wato ibadar kenan ita ibada idan dai mutun yayi ta kamar yanda Isa Sufyanu Thauri ne yake faɗa yace mun nemi ilimi ba dan Allah ba sai da ya jawo mu ya kai mu dan Allah sai yace nayi dan Allah mana sai mai da hankalinsa ya tsarkake niyya yayi dan Allah sai Allah ya sanya masa soyayya cikin zukatan bayinsa saboda haka in kana neman soyayya ka nemi soyayyar Allah idan Allah ya so ka ka gama amma duk wanda ya nemi soyayyar mutane wannan ya nemi ghayatun la tudrak wato ya nemi manufa wanda yake ba za a cin mata ba duk yanda kai musu sai su ce ba ma yi amma in Allah ya ce yana yi da kai wallahi so ko sun ki sai sun yi wannan sunna ce ta Allah wannan ita ce ma'ana ta biyu ta sayaj'alu lahumur rahmanu wudda ma'ana ta uku wato Allah zai sanya musu soyayya tsakaninsu soyayya ta gaske ita ce soyayya tsakanin mu'minai dukkan soyayya akan wani abu na duniya to ta ƙarya ce soyayya ta gaskiya ita ce soyayya tsakanin mu'minai domin Allah ya ce sayaj'alu lahumur rahmanu wudda Allah zai sanya musu zai sanya soyayya a gare su wato za su rinka son juna soyayya ta gaskiya to wanda yake soyayya ce tun anan ba za ta yanke ba har a lahira kun ga kamar abin da muka ambata ta shafa'a din nan ita ce za ta sa su yi ma junansu shafa'a suna cikin aljanna za su tuna da kan cewar ai akwai dan uwansu da suke haduwa a masallaci suke itikafi tare sun shafa basu ganshi ba to wannan soyayya ce ta gaskiya al akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din aduun illa al muttaqin wato masu hulla madada badadan juna a ranar lahira a wannan rana makiya ne illa al muttaqin sai masu tsoron Allah to wannan shine halin mu'minai sabanin kafirai da za a tashi su kadai ba su da mataimaka su ko mu'minai za su tashi da wannan gata Allah ya gama yi mu'minai gata da yace musu wannan sai ya ja'alu lahumur rahmanu wudda Allah ar-rahmanu zai sanya musu soyayya kun ga wannan ta hada soyayyar Allah soyayyar mala'iku soyayyar annabawa da mutanen kirki da soyayyar juna da soyayyar halitta da soyayyar halitta karanta inda daga cikin sahabbai daga cikin magabata na kwarai wannan kissa ta tabbata ga Imam Ahmad wata ran ya bata zaki ne yazo ya sashi a hanya ya tafi da shi har ya sashi a hanya wanda ya rike Allah hatta dabbobi da halittar Allah Allah zai sanya su su shi to kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewar sunnar Allah a cikin hadithul qudsi bawa na bai kusanta da ni ba da abin da ya fi soyuwa a gare ni irin abin da na farlanta masa ba zai gushe ba yana da kusanta gare ni da ayyukan nafila har sai na so shi to wannan soyayyar Allah ba ana samun ta bane da bambadanci ba ana samun ta bane da wani abu na duniya ba ana samun ta bane da gadara ba ana samun ta bane da wani asali ana samun ta ne da abinda mutum yake yi tsakaninsa da Allah Allah madaukakin sarki ka ba mu soyayyarka to sannan Allah ya bayyana waɗannan ayoyi biyu da suka nuna ƙarshen surar yazo yace fa innama yassarnahu bilisani to mu dai kadai dai mun saukake shi da harshenka shi wa ake nufi alqur'an saboda abinda in aka faɗe shi an san shi ake nufi wanne ne in ba shi ba menene abinda Allah ya bama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za a ce shi in ba alqur'ani ba to mun saukake shi da harshenka wato Allah ya sanya alqur'ani mai sauki ne da harshen annabi sallallahu alaihi wasallam shine larabci yau da alqur'ani da chinese yake sai Allah ya sanya shi da larabci wanda duk ujumarka duk bobancinka komai bobawanka Allah ya kwance harshen walaqad yassarnal qur'ana lidhikr Allah ya sauƙaƙe maka ga fadan sa kaga mutum bai fahimci da abin da ya fahimta na alqur'ani amma ya rera shi da tajwidin sa ya karanta shi kamar balarabi to wannan sauki ne da Allah yayi to kaga wannan alqur'ani yana magana a kansa da kansa ba haka alqur'ani yake ba Allah bai sauƙaƙe shi din ba to yanzu menene abu menene wani abu na gaskiya da muke nema fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minu wani zance kuma ake nema ya imani da shi bayan abinda alqur'ani ya fada to Allah yace mun sauƙaƙe shi da harshenka litubashshira bihil muttaqin domin ka faranta kai albushir da ga wato masu tsoron Allah da shi alqur'ani da kan cewar za a tashe su ranar alkiyama a matsayin manyan baki wa tundira bihi qauman ludda kuma kai gargadi ga shi ga waɗansu mutane ga mutane waɗanda suke takadaru kangararru waɗanda suke su ga masu ba sa yadda da gaskiya komai bayyana ta gare su shine ainihin takadaranci wato al-aladul khisam mai tsananin gardama da takadaranci sune wanda Allah ya fi komai ki a cikin mutane waɗannan sune alamar wato kafirai da kafirci shine takadaranci wanda larabawa wato suna alfahari da shi ka larabawan jahiliya suna alfahari da takadaranci dan su nuna kan cewa su ba aita a tankwara su ba shi yasa bayyanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin larabawa aya ce ba abin da yasa ya tankwara ba ku gaba larabawa ba su samu sarki ba ba su samu sarki wanda zai hada su gabaki daya ba saboda su ba su isa wani ya tankwara su ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda aka kira shi dayyanul arab wato sarkin larabawa wanda dukkan larabawa sun mika wuya gare shi ba abin da ya tankwara larabawa suka yi mika wuya illa alqur'ani sai annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani to Allah yace domin kai gargadi ga mutane waɗanda suke masu takadaranci to shine kaga wannan ya tabbatar da annabci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine albushir da gargadi kamar yadda muka faɗa mawdu'in surar nan maqsudinta tabbatar da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga da haka Allah ya kawo ƙarshen ta ya bayyana yace ya sauƙaƙe alqur'ani da harshen sa na larabci domin wato yayi wannan wazifa ta annabci bishara ga masu tsoron Allah da alqur'ani da kuma gargadi da alqur'ani ga waɗanda suke takadaru kuma wannan ya nuna kan cewa babu bisharar da zata amfani muminai irin bisharar da aka yi ta da alqur'ani wa'azin da aka yi shi da alqur'ani babu kamar sa kuma babu gargadi da za a yi ma mutanen da suka fandare irin gargadin da za a yi musu da alqur'ani saboda haka yayin da mutum zai wa'azi yayi wa'azi da alqur'ani yafi isa matuka wajen wato isa ga zuciya to sannan kuma Allah ya kare da wa'azi wanda yake domin ai izina yace wa kam ahlakna qablahum min qarn wato nawa ne muka halakar gabanin su na karni wato na al'umma wannan kam din wato da take nufin ai da yawa ma'anar wannan istifham din da ma'anar da yawa wato da yawa mun halakar gabanin su da yawa na karni muka halakar gabanin su karni da yawa waɗansu an san su ba a san su ba wannan tsoratarwa ne ga waɗanda suke ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kan cewa Allah ya halakar da yawa daga waɗanda suka ƙaryata manzanni saboda haka masu ƙaryata wannan manzon su ma ba za su tsira ba daga abin da ya samu al'umomi gabanin su wannan ban tsoro ne hal tuhissu minhum min ahad shin ka ji duriyar wani daga cikinsu aw tasma'u lahum rikza ko kaji motsin wani daga cikin su al-ihsas shine ka ji wani abu da wato ka ga wani abu wanda zaka iya wato hasashen sa kana hasashen wani daga cikin su koko kana jin duriyar wani wato duriyar shine wani labari wanda yake wato a motsi shine wanda yake ba lalle ka ji shi ba watakila zaka iya ganin sa to baka gan su ba motsin ma kaji wanda baka gani ba ma yaushe zaka iya jin motsin sa wato ma'ana sun yi nisa a cikin tarihi sun zo sun yi zamanin nasu sun yi duk abin da suka yi sun tafi sun gama kamar ba a yi su ba saboda haka kuma Allah yana nan to wannan gargadi ne a yanzu in ka tsaya ka duba irin al'ummomin da suka wuce idan ka je wajen su idan ka wuce ta inda suke ba inda ya kai shi shuru kamar su yanzu in ka wuce cikin Mada'in Salih ga ginin nukan nan kana gani amma sai ka ji shu tsit kamar makabarta ce in ka je makabarta lokacin da ba a binne kowa sai ka ji tsit ga mutane nan dubunnai a kwance hal tuhissu minhum min ahad kana jin duriyar wani aw tasma'u lahu rigza ko kana jin wani motsi nasa sun yi sun gama to saboda haka kowa ma haka zai tafi Allah kuma muke kyawun karshe to da wannan muka zo karshen wannan sura suratu maryam Allah ya haskaka zukatanmu da hasken alqur'ani kuma da wannan ne muka zo karshen wa'annan majalis na tafsirin alqur'ani na wannan shekara ta hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 439 to alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fihi mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ama bainahuma wa mil ama shi'ta min shay'in ba'd ahla as-sana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jadd minka al-jadd kamar yanda aka saba duk shekara bayan godiya ga Allah madaukakin sarki da kuma salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid zamu biyar da wato godiya ga wadan ga jama'a baki daya wanda suka wato suka rayar da wannan majlisi da kuma addu'ar alkhairi kan Allah madaukakin sarki ya sanya shi ya zamanto shaida a gare mu ranar alkiyama to sai kuma waɗansu waɗanda wato sun hidimta ma wannan majlisi sun hidimta ma wannan masallaci sun hidimta ma wannan cibiya ta alfurqan mai albarka a cikin wannan wata na ramadan da suka cancanci mu ambace su ba dan cewar ambatan shine suke nema ba da i'tirafin da abinda suka yi shi suke so a ambata ba a saboda abinda Allah madaukakin sarki ya ladabtar da mu ta wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith tazantawa da ni'mar Allah da yayi da irin kokarin da suka yi da hidimtawa da suka yi da kuma kan cewar wanda baya gode ma mutane baya gode ma Allah muna godiya ga yan committee na wannan masallaci waɗanda suka kamar kowace shekara in Ramadan yazo za su zauna su bi abubuwan da su bibiyi abubuwan da ake bukata a cikin wannan wata saboda yanayin haduwar jama'a a wannan masallaci da yanayin karin bukatu na abubuwan hutu da ake bukata da su a cikin wannan masallaci wanda ya hada wato abin da ya danganci lantarki da makamashi diesel da ban daki da tsaftar sa da debewar ruwan bayan gida da ruwan alwala wanda yake zuwa ake alwala da shi da ake kuma wanka da shi kuma ake tsabtace wannan wuri da shi da tsabtar shara da ake yi duk waɗannan hidinduk da kuma waɗanda suke da abubuwan da ake bukata domin tsaro da ƴan agaji masu wato tsara al'amuran zama da shiga da fice a wannan waje su waɗannan ƴan committee a in suka yi wannan kuma za su tsaya su ga yadda za a yi a samu abubuwan da ake bukata domin a sauke waɗannan nauye-nauye Allah ya saka musu da alkhairi haka dalika akwai ƴan agaji waɗanda suke ƴan sa kai ne ba albashi ake biya musu ba sa kansu suke yi sun bar gidajensu a nan suke yini su kwana domin su hidimta ma a musulmi a wannan majalisi ba a cikin yin wannan abin da suke yi wani abin da suke yi a sukan saba ma waɗansu su ma akan saba musu to wannan abu ne wanda yake ba a raba shi da mu'amalar da harkar rayuwar dan adam Allah ya saka musu da alkhairi kuma abubuwan da suke yi ma waɗansu na bacin rai a yi haƙuri Allah ya yafe su ma kuma abinda aka yi musu na batanci da bacin rai a su ma su yi haƙuri Allah ya yafe haka zalika masu gadi wanda dare da rana suke yin wannan gadin da masu shara a da ladanai wanda suke kiyaye mana lokacin sallah da lokacin sahur da lokacin buɗe baki duk da mun yi ta maganar a kula da agogo amma dai da yawa su muke bi ko da agogon ya ce sai mun jira mun ji sautin su Allah ya saka musu da alkhairi kuma Allah ya sa su zaman to ranar alkiyama masu dogayen wuyaye kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba aibin halitta bane ma'ana wato ba wanda zai kare su ranar alkiyama shine dogon wuyan da ake nufi sannan haka zalika ƴan uwa masu daukar hoto da sauti Allah ya saka musu da alkhairi sun hidimta duk ran da aka yi karatun nan a ranar za ka ga an yi ta yaɗa shi mutane daga ko'ina a duniya suna samu suna jin wannan karatu da kuma gidajen radio da gidajen television da suka yaɗa wannan karatu waɗansu su gidajen radio ne da kansu suka ɗauki nauyin yi waɗansu kuma bayin Allah ne suka ɗauka kuma suna kashe kuɗi masu yawa wajen ɗaukan wannan karatu ba sai mun faɗi sunayensu ba don yawancinsu waɗansu ba sa so a faɗa amma waɗanda ma ake faɗa ɗin ba komai in tubdus sadaqati fa ni'am ma hiya in kun bayyana sadaka ma dalla da ita to Allah ya saka musu da alkhairi akwai honorable Kawu Sumaila ya dauki nauyin na rahama akwai Alhaji Abdul Manaf mai Azman ya dauki nauyin ya dashi a cikin Africa TV akwai wanda ya dauki nauyi a Freedom bai faɗi sunansa ba akwai wanda ya dauki nauyi a Express managing director na'am Alhaji Mustafa na'am da Alhaji Mustafa a Moscow Alhaji Mustafa a Moscow na'am da kuma da dan maliki da kuma wani ne wanda yawa da managing director din guarantee Alhaji Hafizu da kuma wannan nake ta so in tuno managing director din Express da kuma yawa da Alhaji Baba Kusa da Senator Barau Jibril da kani na Nura Harajimi da kuma akwai wannan da ya zo min da Alhaji Abubakar wanda ake ce masa ka'ida na'am shi ma Abubakar Alhaji Abubakar ka'ida shi ya ɗauki nauyin wanda ake yi a Sunna TV da kuma wanda ba su faɗi sunayensu ba Allah ya saka musu da alkhairi akwai hidima ta ilimi ta hanyar waɗannan don mutane da dama ta haka suke samun isuwar karatun gare su kuma waɗansu suna maganganu waɗanda suke babu adalci a ciki suna cewa wai mutane su daina bata kudinsu suna daukan nauyin karatu yanzu yunwa ake ji a ba mutane abinci ba a ce an dauki nauyin karatu ba yo ai abincin ruhi shi ma abinci ne amma bai kuma muhimmanci ba kuma waɗanda suke daukan nauyin karatun nan ba wai cewa ake ita ce kadai sadakar da suke yi ba suna ciyarwa suna ciyar da mutane inda kamar a ce mutum ya zo ne tsakanin ya zabi tsakanin ciyarwa da kuma daukan nauyin karatu da ya dashi to anan shine sai a ce za a auna shi ma aka tashi aunawar dole sai an duba abin da yake shine maslaha domin abin da zai rayar da zukatan mutane ba karamin alkhairi bane a cikin al'umma wannan alkhairin da muke samu a cikin kasar mu na yada tafsiran alqur'ani zaka rinka yawo a cikin motoci da a daidaita sahu inda ka kunna radio kowace tasha ka juya sai dai ka ji tafsiri wannan ba karamin arziki bane ba za ka sami wannan a wata kasa ba in ba a kasar Najeriya ba ba inda ake hidimta ma alqur'ani da tafsiri a duniyar musulmi a yau irin yadda ake yi a Najeriya to wannan alkhairi ne da muke fatar wannan rahama Allah madaukakin sarki ya sanya ta zamanto sanadiyar samun rahama magame gamewa a cikin al'ummar mu to da sauran waɗanda suka yi hidima Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi akwai waɗanda suka yi hidima maza da mata wanda suka bada gudunmuwar ta kuɗi da makamashi da sauran kayayyakin da ake bukata don tafiyar da wannan masallaci Allah ya saka musu da alkhairi musamman tsaftace banɗakin nan gabaki ɗaya wannan watan dan malikin bici Allah ya saka musu da alkhairi shi ya dauki wannan nauyi muna gani yanda duk da yawan masu itikafi amma wato ana kamantawa mutane suna iya shiga su yi amfani da banɗaki wanda idan da ba don wannan ba da ba za a iya shiga amfani da banɗakin ba inda babu banɗaki da gabaki ɗaya ibadar ba za mu ji daɗin ta ba duk nan kewayen nan wajen wari zai rinka yi dan mutane a bakin hanya za su je su rinka biyan bukata to Allah ya saka masa da alkhairi haka zalika akwai Alhaji Aliyu Indabo wanda ya dauki nauyin kwashe ruwan banɗaki abin nan kazantar banɗaki a farkon wannan wata Allah ya saka musu da alkhairi akwai waɗansu wanda duk sun ba da taimako da gudunmawa ba sa so a ambaci sunansu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa wannan abu ya zamanto musu guzuri a cikin aljanna to sannan kamar waɗanda suka rubuto bukatu insha Allah ina ga zamu jinkirta sai an akwai ƴan bayanai da za a yi kafin
alhamdulillah kullum abinda nake ta fada babban nima ce wadda ba kowa ne yake samun ta ba. To muna godiya ga Allah, da ya arzuta mu da irin ƴaƴanmu yanzu da suke tasowa, da suke kokari wajen gina abin da suka samu iyayenmu da kakanninmu daman suna kai. Mu dai abin da ya kawo mu Kano mu fulatabarne ne, dan shi wanda yake mu karatun dan ku san waye, to mu fulatabarne ne. To gwani Muhtar da gwani Muhammad Zahraddin, to kusan mu za mu ce su ne tushen mu. To ba abin da ya kawo mu nan sai harkar karatu, abin da ya kawo mu kenan. Kuma ita muka ci gaba da yi, ita muka gada, mafi yawan mu kuma ita suka yi. To abin alfahari ne kuma abin godiya ne ga Allah wajen cimma wannan buri da namu da muka samu na iyaye da kakanni. Mun gode wa Allah. Mai martaba sarkin Kano, Allah Ubangiji ya kara masa lafiya, wanda yana daga cikin zuriyarmu ta wajen mahaifiyarsa, shi ya sa ko ga na zo da alkyabba. Ya umarce ni ne in wakilce shi a wajen wannan sauka, saboda akwai hidimomi da yawa a gabansa. To don haka mai martaba sarki yana taya mu murna, yana addu'a irin duk abubuwan da aka yi, yana addu'a Allah ya karba, kuma Allah ya maimaita mana, kuma Allah ya idani, Allah ya idani. Mai martaba sarki yana magana akan abubuwa wanda ya dame shi, musamman na matasan mu, wajen harkar shaye-shaye da rashin kula da abubuwa na addini. Amma mai martaba sarki ya yi tsokaci, kuma ya yi tunani, kuma ya ga muni muka yada wani bangare na irin yadda muka saba na wajen harkar tarbiyyar mu, wadda muke yin sakaci da ita. ƴaƴanmu da yawanci ake samu suna lalacewa, mun mance da abubuwa wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana game da ƴaƴa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu malartar da ƴaƴanmu kan abubuwa guda uku: san sa da san ƴaƴan ɗakinsa da kuma karatun Alƙur'ani. Manzo sallallahu alaihi wasallam cewa idan ka haifi ɗa in ya shekara bakwai, ka koya masa sallah. In ya shekara goma bai sallah ba, ka dake shi. Muna yi. To in mun ki maganar Annabi, mai Allah ya ce falai hazirin lazina yukhalifuna an amrihi, ko to an tusibahum. To muddin an ki abubuwan da Annabi ya faɗa, to za a zo a ga abubuwa kuma da ba a so. Kuma inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, idan ana tsaye da sallah daidai wa daidai, za ta yi maganin waɗannan abubuwa duka waɗanda ake jin tsoro, ake gani sun mamaye. Ba a kula da sallah ne, ba a tsaye da ita irin yadda ya kamata, ba a binta yadda ya kamata. Hatta rashin zaman lafiya da muke ciki, rashin tsaye da sallah ne daidai wa daidai. In kowa ya ga yanda Makka take da Madina, irin yadda suke zaune lafiya cikin aminci da karuwar arziki da sauransu da wadata, me ya kawo haka? Daga an ce Allahu Akbar, duk abin da kowa yake zai bari. Muka nan ana sallah, waɗansu nan ana sallah, nan ana bal, nan ana sallah, can ana kaɗe-kaɗe. To wannan al'amari na ƙasar nan ya kamata a duba al'amarin nan, wanda in dai musulunci za a tsaya a yi, a kula lallai da harkar tsaye da sallah, don sallah ita ce za ta hana waɗannan abubuwa. To alhamdulillah, mu kuma gidanmu abinda muka gada kenan harkar limanci, shi ne na tara a wayanda suka yi limanci a Kano. wancan guda takwas din nan din limaman juma'a ne na Kano shi kuma gashi yana wani bangare na nan al-Furqan din mun gode wa Allah mun gode wa Allah akan wannan ni'ima Allah ubangiji ya taimake mu Allah ya mana jagora Allah kuma ya biya mana dukkan bukatun mu Allah ya gyara halayen mu Allah ubangiji ya maimaita mana ya sa mu ga man na badi lafiya marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ya kare mu da lafiya dukkan iyayen mu da kakannin mu da dukkan magabatan mu da manyan mu da suka rasu Allah ubangiji harkar kabarin su Allah kai lada kabarin su to da wannan kalmomi da aka takura dai sai nayi magana to na addu'a Allah ubangiji ya maimaita mana kuma Allah ya ba mu alheri subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi
akwai da Allah akwai sanar kun mun an sanar da cewar za a yi bude baki wanda duk suke so su dauki nauyin mutane domin yin bude baki to alhamdulillah mutane sun bayar da gudunmawa abinda aka tara miliyan 1,224 da naira 250 to ga tafsilin abinda aka yi anan masallacin al-Furqan an san an ciyar da an yi abincin mutum 155 a kwana 25 wato adadin abinci da ake na mutum 3,880 kowane abinci akan 270 saboda haka an kashe miliyan 1,047,830 a masallacin ladanai wanda aka sa shi da sunan mai magana an ciyar da an yi abincin mutum 20 a kwana 10 a adadin abincin da aka yi na mutum 200 kenan a kan kowane 270 ya tashi 54 abinda aka kashe na shirye-shirye da sanarwa ta zamani da fetur da ake da sauran kayan aiki an kashe 122,420 shi ya kawo jumlar kuɗi na wannan adadi da aka samu an yi wannan abin karkashin jagorancin Arama Sheikh Malam Nura Sani Muhammad wanda shine wato mai kula da bangaren walwalar jama'a da da'awa a wannan cibiya da kuma taimakawar mataimakin ladan Malam Isaac Gwala da kuma sauran waɗanda suka taimaka wajen aiwatar da wannan aiki to Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya karbi wannan aiki akwai waɗanda suka yi hidimar abinci da ruwan sha ga ƴan uwa masu azumi da kuma masu itikafi kullun suna kawowa waɗansu lokacin bude baki waɗansu lokacin tarawih waɗansu lokacin tahajjud a dukkaninsu Allah ya saka musu da alkhairi daga ciki har da hidimar da aka yi da sunan mai girma gwamna na ga daga Ganduja Foundation ne aka rinka kawowa na abinci da aka rinka rabawa ga masu azumi a wannan masallaci to su ma Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya karba haka zalika mai martaba sarki shi ma ran da yazo an kawo kayan an kawo dabino da apple wanda aka rinka raba ma masu itikafi dukkan waɗannan da waɗanda kuma suke yi ba tare da kowa ya sani ba da waɗanda aka sani da wanda ba a sani ba duk Allah ya karba Allah kuma ya sanya albarka a cikin abubuwan da aka yi to ƴan uwa da dama sun rubuto takardu suna neman addu'a waɗansu masu rashin lafiya da waɗanda kuma ƴan uwansu suka rasu akwai waɗanda suke muna karatu da su a nan wajen a bara Allah yayi bana bami tare da su ba musamman akwai Alhaji Garbaji Alhaji Garba Dogara Gezawa akwai Alhaji Jibrin Alan Gubro Allah ya musu rahama da kuma waɗansu waɗanda su ma a cikin shekarar nan duk su ma Allah ya sa ajalinsu ya zo musu Allah ya musu rahama haska kabarinsu akwai kuma waɗanda suke fitattu a cikin wannan al'ummar mu wanda su ma Allah ya musu rasuwa a wannan shekara akwai dan masanin Kano Alhaji Yusuf Mai Tamasule akwai Halifa Isaka Rabiu akwai Bunun Kano Alhaji Ali Hashim dukkaninsu wanda suka mutu a wannan shekara Allah madaukakin sarki ya musu rahama
amin
Allah ya dauka darajarsu
amin
Allah ya haska kabarinsu
amin
sannan waɗanda ba su da lafiya akwai wanda suka yi wasici ayi musu addu'a akwai wanda mahaifiyarsu tana nan a cikin ta samu ciwon shanyewar jiki Allah ya ba ta lafiya
amin
akwai dan uwan mu Alhaji Musa Jibrin wanda ya gamu da ibtila'in rashin ido ya tafi aiki ana fatan za a yi aiki domin kokarin dawo masa da idansa Allah ya dawo masa da ganinsa
amin
Allah ya ba da nasara a wannan aiki
amin
akwai dan uwan mu wanda yake koyaushe yana zuwa nan masallaci mai kokari wajen harkar da'awa Alhaji Buba Jada ya gamu da rashin lafiya Allah ya ba shi sauki dai ya zo shi ma wannan majalisi namu Allah ya sa Allah ya kara masa lafiya Allah kuma ya sa rashin lafiyar da ya same shi ya zama to kafara akwai mutane waɗanda suke masu neman aiki waɗanda suna ta kokarin neman aiki in ma wani wanda suka zaba fiye da wanda suke ciki yanzu ko kuma wanda san ba su da aikin Allah ka yassare musu Allah ka fuwace musu Allah ka ba su Allah ka bude musu kofofin falalarka da masu neman ilimi yara masu kokarin karatu Allah ka ba su ilimi mai albarka Allah ka ba su ci da najahi a cikin jarabawarsu akwai masu neman jari wanda suna da kokarin yin abu amma jarin su ya kare na'am akwai Malam Ali Abdul Qadir kwarai Malam Ali Abdul Qadir kai koman da yake a wannan masallaci tunda wannan watan ya kama Allah ya saka masa da alkhairi to shi ma ya gamu da rashin lafiya amma Allah ya kara masa arziki ya samu abin Allah ya kawo masa shi da sauki Allah ya kara masa sauki Allah ya kara masa lafiya sannan akwai masu neman jari Allah ka yassare musu waɗansu karewa suka yi waɗansu kuma ba su da jarin suna da himma za su yi amma babu jarin Allah ka ba su Allah ya yassare musu amma da masu neman budi wajen sana'a da masu budi neman budi wajen kasuwanci da masu neman dacewa wajen harkar noma da suke yi da masu neman budewar arziki da dacewa akan bukatu da suka sa na neman arzikin su da Allah madaukakin sarki kai muke roko falala a hannunka take da ka bamu daga cikin falalarka sannan akwai masu neman aure masu neman aure Allah ya yassare muku Allah ya yassare Allah ya hada ku da na kirki maza da mata Allah ya yassare ya hada ku da na kirki kuma Allah ya ba ku ikon yi ya ba ku dacewa da aure mai albarka da rayuwar aure ta alkhairi ya ba ku ikon rike matan kuma su ma matan ya ba su ikon rike rayuwar aure Allah ka yassare musamman wato zawarawa da suka yi yawa suna kawo kuka Allah madaukakin sarki ka yassare musu Allah ka hada su da na kirki da kuma ma samari wanda ba za mu ce sun zama tuzurai ba amma dai sun kai suna su ma Allah ya yassare musu akwai wanda yake yanka hidimar kawo ruwan alwala a kowane lokaci to shi ma muna godiya gare shi Allah kuma ya saka masa da alkhairi Allah ya shayar da shi daga alkautar sannan akwai masu neman haihuwa Allah ya ba su haihuwa ya ba su zuriya mai albarka da kuma masu neman daidaito tsakaninsu da iyalansu sabani yayi yawa da bacin aure Allah kai mana maganin yawan bace-bacen aure dinnan sannan akwai waɗanda suke da kangararrun yara Allah ka shirya musu iyalansu Allah ka shirya musu yaransu Allah ka ba mu afiya da kariya a cikin iyalanmu da yaranmu akwai masu yin jarabawa da suke neman dacewa Allah ka ba su dacewa akwai waɗansu wanda bashi yayi musu katutu yayi musu yawa Allah ka biya musu ta kuma dukkan masu bukatu na alkhairi Allah ka biya musu zamu kebance daga cikin waɗanda zamu yi ma addu'a da fatan Allah ya biya musu bukatunsu an ramma malam Sa'id wanda farkon fara karatun nan ya gamu da wato ibtila'in rushewar katangar gidansa sannan kuma matarsa ta zamanto cikin wato naƙuda da sai da aka yi mata aiki wanda duk wannan duk da wannan ɗawainiya amma haka bai yi fashi ba aka rinka wannan karatu tare da shi Allah madaukakin sarki ya taimaka masa Allah ya buɗa masa kofofin falalarsa Allah ya bashi albarkacin alqur'ani Allah kar ya raba shi da alqur'ani har sai ya shigar da shi aljanna Allah ya sanya a wannan albarka ta bi shi har cikin zurriyarsa Allah ya buɗa masa kofofin falalarsa akwai makwabcin wannan masallaci principal din wannan makaranta ta capital Kano capital ta maza shekaran jiya shi ma Allah ya masa rasuwa tarum jiya Allah ya masa rasuwa jeni ba shekaran jiya ba na'am Allah ya masa rahama Allah ya gafarta masa Allah ya haska kabarinsa Allah ya daukaka darajarsa tare aka yi sallah azhar da shi amma kafin la'asar an yi jana'izarsa na'am sannan akwai ƴan uwanmu da suka shiga itikafi Allah madaukakin sarki ya karbi ibadarsu Allah ya sa addu'o'in da zasu yi da kuma suke yi a cikin wannan itikafi zamanto karbabbu ne Allah ya sanya raya wannan sunna da suka yi da wanda suka yi a wannan masallaci da wanda suka yi a sauran masallatai ya zamanto wannan ta zamanto wasila ta ijewar fitunu da jarabobi gare mu a cikin wannan ƙasa tamu akwai ƴan uwanmu cikin jagororin al'umma Malam Salu Sagir Takai da Honorable Malam Abdullahi Sanu Rogo da sun rinka zuwa wannan majalisi da kuma ba sai mun faɗi irin taimakon da suka bayar ba wajen hidimta ma masallacin nan Allah ya saka musu da alkhairi Allah su ma kuma ya ƙarfafa su wajen taimakon addini Allah ya ba su biyan bukata akan abubuwan da suke yi da kuma abubuwan da suke nema duniya da lahira akwai dan uwanmu Junaidu wanda shi ma koyaushe yana zuwa wajen wannan tafsiri cikin almajiranmu ne mahaifiyarsa ta rasu yayin da ake cikin wannan kwanakin wannan tafsiri Allah ya mata rahama Allah ya gafarta mata shugabanninmu na wannan al'umma Allah ya taimake su wajen sauke amanar da Allah ya dora musu na'am Allah ya taimake su wajen tsayar da adalci a cikin wannan al'umma da taimaka ma talakawa tun daga shugaban kasa Allah ya kara masa lafiya Allah ya bashi muwafaka akan manufarsa Allah ya inganta mulkinsa Allah ya taimake shi wajen sauke amana Allah ya karfafa shi akan kyautata wannan mulki da yake yi a wannan kasa Allah ya bashi mashawarta na gari Allah ya nisantar da miyagun mashawarta daga gare shi waɗanda yake ba za su tashi akan hanyar alkhairi ba Allah ya kusantar da na kirki zuwa gare shi har ya zuwa ga gwamnanmu na Kano Alhaji Dr. Abdullahi Umar Ganduje shi ma Allah ya taimake shi a wajen mulkinsa Allah ya taimake shi wajen tsayar da adalci wajen kyautata rayuwar al'umma wajen sauke nauyin da Allah madaukakin sarki ya dora masa haka sauran gwamnoninmu na jihohin Najeriya musamman musulmi daga cikinsu Allah ya taimake su wajen sauke wannan nauyi da Allah ya dora musu da kyautata rayuwar al'umma Allah ka ba mu tsaro da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa tamu musamman tashin hankali da ake samu a cikin jihar Zamfara saboda masu fashi da masu garkuwa da mutane da masu satar shanu da masu tada hankalin jama'a musamman a cikin jihar Zamfara da jihar Kaduna da mu ma nan cikin jihar mu musamman a can bangaren wato a doguwar giginya da dajin Falgore muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yi mana maganin waɗannan mabarnata Allah ya dakusar da ƙarfinsu Allah ya yi mana maganin sharrinsu Allah ya ije tsananinsu daga gare mu Allah ya watsa aniyarsu bokaye da malaman tsubu waɗanda ta hanyarsu ne ake ta samun fitintunin sace-sacen yara da sauran barna da ake a cikin wannan al'umma Allah ya kare alƙadarin su amin Allah ya watsa aniyar su a wannan ƙasa ta mu Allah ya mana maganin sharrin su amin Allah ya ije mana sharrin su ya uwan mu musulmi waɗanda suke a ƙasashen a sauran ƙasashen musulmi musamman Palestine da suke cikin tsanani da tashin hankali na wato makiya addinin musulunci Allah ya zamanto ya Allah ya kawo dauki gare su Allah ya taimake su da taimakon sa ya karfafa su da karfin sa Allah ya saukar musu da mataimaka daga gare shi Allah ya tsare jinanan musulmi a kasar Yemen da kasar Syria da kasar Lebanon da kasar Libya da kasar Iraq da Afghanistan Allah ya kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasashen musulmi makiya addini da suke ta yin kaidi da makirci domin bata addini domin kuma kawo tashin hankali a cikin kasashen musulmi da ta da zaune tsaye da rashin aminci Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin makiya addinin ka sauran ƴan uwa waɗanda waɗanda su ma da waɗanda suka rasu akwai Alhaji Ibrahim na Dabo wanda yake zuwa a cikin wannan majalisi shi ma koyaushe muke tare da shi Allah ya ji kansa ya masa rahama akwai matar malam Aminu Naibi matar sa ta rasu gab da azumi din nan a lokacin naƙuda Allah madaukakin sarki ya ba ta shahada Allah ya gafarta mata dan da ta haifa kuma Allah ya zamanto gatansa Allah ya tayar da shi kyakkyawar tayarwa dukkan waɗanda yake sun mana wasiya da yi musu addu'a da waɗanda muka tuna da waɗanda bamu tuna ba Allah ka saukar da rahamarka gare mu baki daya Allah ka biya mana bukatun mu Allah ka maimaita mana wannan majalisi Allah ka maimaita mana wannan wata na Ramadan mai albarka Allah ka sa mu ga wanda zai zo nan gaba da waɗanda za su zo nan gaba ka rayar da mu muna cikin imani da aminci da lafiya Allah ka inganta imanin mu Allah ka karkar Allah ka ba mu albarkacin alqur'ani waɗannan majalisai da muka yi na Ramadan Allah ka sanya su zamanto hujja gare mu Allah ka sanya su zamanto hujja akan mu Allah ka ba mu albarkar alqur'ani ka sanya shi zamanto jagoran mu ya zuwa ga aljannan ni'ima Allah ka ba mu aljannatul firdaus Allah ka sanya mu cikin waɗanda suka dace da daren lailatul qadr Allah ka sanya mu cikin waɗanda suka dace da tsayuwar daren lailatul qadr Allah ka sanya mu cikin waɗanda suka dace da azumi da kuma sallar ashan imanin wahtisaba ka gafarta mana zanuban mu kamar yanda ka alƙawarta a harshen manzanka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ka rayar da mu akan san manzanka sallallahu alaihi wasallam Allah ka dasa san manzanka a cikin zukatanmu da zukatan iyalanmu da ƴaƴanmu da jikokinmu da kuma cikin al'ummarmu baki daya Allah kuma ka sanya mana soyayyar waɗanda suke san manzanka sallallahu alaihi wasallam Allah ka albarkance mu da sansa da san waɗanda suke sansa Allah mun da roƙonka da ka yalwata mana arziki a wannan ƙasa ta mu wannan hali na yunwa da ake ciki a wannan ƙasar mu Allah ka yaye shi Allah ka saukar da wadata a cikin al'ummar mu Allah ka share hawayen waɗanda suke kuka saboda ba su da abin da za su ci Allah ka ba su daga gare ka Allah ka bude mana taskokin arzikin ka Allah ka bude mana taskokin rahmarka Allah ka bude mana taskokin falalarka Allah ka yalwata mana rahmarka da falalarka da arzikin ka Allah kuma ka sanya mu zamanto masu godiya gare ka akan ni'imominka da arzikinka da rahmarka da falalarka Allah kai mana ƙari a cikin rahmar da kai mana Allah ka sanya mana godiya wadda za ta wajabta mana samun ƙari daga gare ka Allah ka sanya aljanna makomanmu Allah idan ka saukar da ajalinmu ka ba mu mutuwa a ce ka ba mu kyakkyawan ƙarshe ka ba mu kyakkyawar cikawa ka sanya ƙarshenmu ya zamanto kyakkyawan ƙarshe ka tashe mu a cikin ashabul yamin ka sanya kabarinmu ya zamanto dausayi daga cikin dausayin aljanna ka sanya kabarinmu ya zamanto rami daga cikin ramukan wuta Allah in ka shigar da mu kabarinmu ka yalwata mana a ciki Allah ka ni'imta mana ka saukar da haske a gare mu ka yaye mana kewarmu a cikin kaburburanmu Allah ka ba mu tabbata yayin da ake mana tambayar kabari Allah ka yaye mana fitinar kabari da tsananinsa Allah ka tashe mu cikin aminci ranar alkiyama Allah ka sanya mu a cikin inuwarka inuwar al'arshi Allah ka shayar da mu daga tafkin manzanka sallallahu alaihi wasallam Allah ka tayar da mu a ƙarƙashin tutar manzanka sallallahu alaihi wasallam ka tayar da mu cikin jama'arsa Allah ka sanya mu waɗanda suke cikin waɗanda suke ƙetare firaɗi cikin aminci da amincin da manzanka sallallahu alaihi wasallam yake kira Allahumma sallim sallim Allah ka shigar da mu aljanna da citan manzanka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka azurta mu da makwabtaka da manzanka sallallahu alaihi wasallam Allah ka taimaki wannan al'umma Allah ka yaye mana wannan mushkila ta jahilci da rashin ilimi da muke ciki. Allah ka yaye mana mushkilar shaye-shayen da suke addabar wannan al'umma. Ya Allah, waɗanda suke cinikin, wanda suke cinikin fasakaurin miyagun ƙwayoyi, Allah ka yi mana maganin su. Waɗanda suke yada ƙwayoyi a cikin al'umman mu, Allah ka karya arzikin su. Allah ka tona asirin su. Allah ka durƙusar da su. Allah ka yaye sutura daga gare su. Allah ka dauke aminci daga gare su. Allah ka jefa razani a cikin zukatan su. Allah ka yake su da ƙarfinka. Allah ka ruguza su da ƙarfinka. Allah ka yi mana maganin sharrin su. Allah ka tsarkake wannan al'umma ta mu daga wannan cuta. Allah ka tsarkake al'umman mu daga wannan cuta. Ka jannabar da mu daga fitinu waɗanda suke bayyananu da wanda suke boyayyu. Allah ka shigar da mu cikin rahamarka. Allah kai ne mai afwa, kana son afwa. Allah kai mana afwa. Allah ka sanya mu cikin waɗanda kake yantawa a cikin wannan wata mai albarka. Allah ka nuna mana wani Ramadan din. Allah ka nuna mana waɗansu Ramadan din shekaru masu yawa. Ka sanya mu cikin waɗanda suka yi tsawon rai kuma suka samu kyakkyawan aiki a rayuwarsu. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.